Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan aune lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na mutun yau Asabar 7 ga watan Mayu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Maryam da kanun labarai.
Jami'an Ukraine sun gargadi mazauna kasar da cewa ta yi fafatawa da kasar ke yi da dakarun Russia ta ƙara zafafa a ƙarshen makon nan. Koriya ta Arewa ta harba wani abu mai kama da makami mai linzami samfanin SLBM a cewar rundunar sojojin Koriya ta Kudu a yau Asabar. Wannan shine karo na 15 da Koriya ta Arewa ta harba makami mai linzami a wannan shekarar. Wata fashewa mai karfi wanda ga dukkan alamu gas ne ya haddasa ta. Kai sanadiyar kisa akalla mutane 22 ciki har da wani yaro tare da jikkata mutane da dama a jiya Juma'a a wani otal da ke tsakiyar babban birnin Cuba.
Kanun labaran kenan. A babin rahotanni za a ji cewa yayin da fagen siyasar Najeriya ke dada daukar harama, jam'iyyar APC a Kudu maso yamma na kokarin tsaida dan takarar sasanci.
Kaga su Yarbawa suna da hadin kai yanzu suna so su fitar da mutum ɗaya ne a ƙasar su domin mun wafatar da muke in Allah ya da su fitar mana da gwamnan gwamnoni na Najeriya kuma ya zama shugaban ƙasa.
A babbar jam'iyyar adawa ta PDP kuwa saraki ne ya kada katsina inda har ma aka yi wani bayani.
Saraki ne ya ce Bahaushe ne, saraki ba Fulani ne. Saraki ya zo gare ku ya nemi alfarma ku ya nemi ƙuri'a ku, Allah ya shige masa gaba, Allah ya shige masa gaba.
A bangaren tsaro kuma za a ji cewa wasu matasa sun yi zanga-zanga a jihar Adamawa, ko me yasa?
Ana zuwa ake kashe mana mutane a garin nan idan karfe 6 yayi hanyar nan mun bar bi.
Kamar kowane yammacin ranar Asabar, yau ma muna tafa da shirin adawa lafiya wanda Baba Yakubu Makeri kan gabatar. Za kuma a ji kaɗan daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu, amma yanzu a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya.
Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Jami'an Ukraine sun gargadi mazauna kasar da cewa ta yi fafatawa da kasar ke yi da dakarun Russia ta ƙara zafafa a ƙarshen makon nan. A daidai lokacin da ake kusantar bukukuwan zagayowar ranar cika shekara 77 da tsohuwar tarayyar ta Soviet ta samu nasara akan sojojin Nazi na kasar Jamus, wato ranar Litinin kenan. Ana bukukuwan zagayowar ranar a duk faɗin Russia tare da yin faretin soja. Kamfanin dillancin labaran Reuters ya ba da rahoton cewa shugaban Russia Vladimir Putin zai aika wa kasashen yammaci mummunan sako na tada hankali ranar 9 ga watan nan na Mayu. Wani mai magana da yawun ma'aikatan harkokin wajen Russia ya faɗa a jiya Juma'a cewa Russia ba ta da niyyar yin amfani da makamin nukiliya samfarin TNW a Ukraine. Koriya ta Arewa ta harba wani abu mai kama da makami mai linzami samfarin SLBM wanda aka harba daga jirgin ƙarƙashin teku a cewar rundunar sojin Koriya ta Kudu a yau Asabar. Wannan shine karo na 15 da Koriya ta Arewa ta harba makami mai linzami a wannan shekarar. An harba makamin mai cin gajeren zango ne a yau Asabar da rana daga yankin Simpo zuwa gabashin gabar tekun Koriya ta Arewa, abinda manyan hafsoshin sojan Koriya ta Kudu suka fadawa manema labarai kenan. Dogarawan tsaron gabar tekun Japan su ma sun ba da rahoton harba makamin, inda suka ce ga dukkan alama makami mai linzami ne samfarin ballistic wanda ya fada cikin ruwa bayan kusan minti 15 da tashinsa. Kafar yada labaran Kyodo ta kasar Japan ta ba da rahoton cewa makamin ya yi tafiyar nisan kilomita 600 daga nan ya fada a yankin tekun da kasar Japan ke iko da shi. Ba a dai samu karin bayani akan aukuwar lamarin ba. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
An jima kaɗan, Maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan, bari mu kawo muku rahotonmu na farko. A yayin da 'yan siyasa da sassa daban-daban na Najeriya ke shirin tunkarar zaben shugaban ƙasa da ke tafe, 'yan jam'iyyar APC a sashen Kudu maso yammacin ƙasar na ƙoƙarin tsaida ɗan takarar sasanci. Babangida Jibrin, gare ka.
A inda masu neman takarar shugabancin Najeriya a tutar jam'iyyar APC mai mulki ya haura 20 'yan takarar neman shugaban kasa a tutar ta APC daga yankin jihohin Yarbawa sun gudanar taro a Lagos tare da jaddada bukatar ganin 'yan takarar dan yankin ne ya lashe zaben shugaban kasa da za a gudanar a shekara mai zuwa. Kodayake farashin neman tsayawa takarar shugabancin Najeriya ya fi na kowane zabe tsada a tarihin Najeriya inda ya kai naira miliyan 100 na neman takarar shugabancin kasa. Haka bai hana tarin 'yan takarar shugabancin Najeriya yin tururuwa domin sayan fom na takarar ba. Yanzu haka suka haura 24 ƙarƙashin tutar jam'iyyar APC. Kuwa yankin Yarbawa na kudu maso yammacin Najeriya yanzu haka akwai 'yan takara da suka haura 5 da suka hada da mataimakin shugaban Najeriya Profesa Yemi Osinbajo da Sanata Bola Ahmed Tinubu da ke zama jigo na jam'iyyar APC, sai kuma tsohon gwamnan jihar Ogun Ibukunle Amosun, sai kuma tsohon shugaban majalisar wakilai Honorable Damage Bankole da kuma gwamna mai ci yanzu a jihar Ekiti Honorable Kayo Defayemi. Kodayake dai masu lura da harkokin siyasar yankin na Yarbawa na ganin yanzu haka dai Bola Ahmed Tinubu ne kan gaba a tsakanin 'yan takarar da baki daya, amma dai neman haɗin kai tsakanin 'yan takarar abu ne da ake bukata, inji tsohon shugaban jam'iyyar APC kuma tsohon gwamnan jihar Ondo BC Akande wanda ya jagoranci wannan taro. Ya ce a ƙarshe dai taro ya cimma manufa na ganin cewa ɗan takarar yankin kudu maso yammacin Najeriya shine zai kasance sabon shugaban ƙasa a shekara ta 2023 a ƙarƙashin tutar jam'iyyar APC. To koya magoya bayan waɗannan 'yan takara na yankin Yarbawan ke ganin wannan taro da aka gudanar domin daidaita sahun nasu? Ga dai baban gidamani mai goyon bayan Ahmed Bola Tinubu da kuma Abubakar na baban yawo mai goyon bayan Honorable Fayemi Kayode.
Akan 'yan takara Yaraba da suka yi mitin, to ni dai ana tunanin ina so ainihin a zaɓi nawa gwanin Bola Ahmed Tinubu, mutum ne mai hangen nesa, mutum ne mai so a ba ainihin 'yan Najeriya aiki ya maganin zaman banza. Ga sunan dai matasa dai miliyoyi dai sun samu aikin yi, to in Allah dai idan ya samu Najeriya haka zai yi.
Jiya shugabannin Yarbawa sun zauna da mataimakin shugaban ƙasa da Tinubu da Dr. Fayemi na gwamnan Ekiti. Kaga su Yarbawa suna da haɗin kai, yanzu suna so su fitar da mutum ɗaya ne a ƙasarsu, domin mun fatan da muke in Allah ya da su fitar mana da gwamnan gwamnoni na Najeriya kuma ya zama shugaban ƙasa, domin mutum ne mutumin da yake shi ya'yanmu za su taso su ga halin da ake ciki.
Ya magana dai sun ce ba a san mace to ba, sai miya ta ƙari. Babangida Jibrin, Murai Amurka daga Lagos.
A gaida Babangida, ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye, sannan kuma ana iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da Twitter da Instagram. Ga Maryam da ci gaban labaran duniya.
Wata fashewa mai karfi wadda ga dukkan alamu gas ne ya haddasa ta, ta yi sanadiyar kisan akalla mutane 22 ciki har da wani yaro, tare da jakkata mutane da dama a jiya Juma'a a lokacin da fashewa ta tarwatsa bangon wajen wani otel na alfarma da ke tsakiyar babban birnin Cuba. Babu wani dan yawon bude ido da ya sauka a otel din na Saratoga mai daki 96 a birnin Havana saboda ana yi masa gyare-gyare. Abinda gwamnan Havana Ronaldo Garcia Zapata ya faɗa wa jaridar jam'iyyar Communist ta Granma kenan. Shi ma shugaban ƙasar Cuba Miguel Díaz-Canel, bayan da ya ziyarci wurin da lamarin ya faru, ya rubuta a shafinsa na Twitter cewa baban bane ko wani hari, wani mummunan hatsari ne ya faru. Dr. Julio Guerra Izquierdo, babban jami'in kula da asibitoci a ma'aikatar lafiyar ƙasar, ya faɗa wa manema labarai cewa akalla mutane 74 suka jakkata, cikin waɗanda suka samu raunuka har da yara 14, a cewar wani saƙon Twitter daga ofishin Diaz Canel. Tashar talabijin ɗan ƙasar Cuba ta bayar da rahoton cewa fashewar ta auku ne sanadiyar wata babban mota da ke dakon iskar gas zuwa otel ɗin, amma bata bayar da cikakken bayani akan yadda gas ɗin ya kama da wuta ba. A jamhuriyar Niger, ƙungiyoyin manoma da makiyaya sun kaddamar da wata gidauniya da nufin tattara kudaden sayan babban hannun jari a bankin bunƙasa ayyukan noma, wato Bagri, bayan da aka fara yayata labarin yiwuwar bankin mallakar gwamnatin ƙasar zai koma hannun wasu 'yan kasuwar waje. Wakilin muryar Amurka Sulaimu Muna Barma ya aiko mana da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton daga birnin Yamai.
La'akari da yadda rashin mallakar wani kaso a hannayen jarin bankin Bank Agricole wato Bagri ke zama dalilin maida kungiyoyin manoma da makiyaya 'yan rakiya a harkokin gudanar da wannan banki yasa wakilai daga sassan Niger suka hallara a birnin Yamai don kaddamar da gidauniyar da za ta ba su damar tattara kudaden sayan hannun jari kamar yadda shugaban kungiyar platform Payzan Jibabanya ya bayyana.
Ka san banki kuɗi ne, ka kawo naka, wani ya kawo nashi, wani ya kawo nashi, wanda ya kawo nan shine yana da magana, amma in kai baka sa komai ba ina kana da magana. Kenan shi yasa mun kace yanzu manomanmu za su sa kuɗi, in mun sa kuɗi muna da magana. In ma an dauki miliyan 3 na mutanen Niger, in kowa yayi jika-jika mun sa miliyar 3 kenan. In dai yau muna da miliyar 3 a Bagri, in manominmu ya zo yana tambaya bashi, muna aje wani kuɗi gehe ya zamanto, in ma wani matsala ya zo cikin wannan kuɗi za a ɗauka a biya wannan bashi. In muna da kuɗi yanzu muna iya mu ɗauki wannan kuɗi mu tai mu kawo taki, mu aje shi ya zamanto taki yana nan din-din-din, ba sai lokacin damana ya zo sannan mu gudu muna abin nan. In iri ne muke so, muna iya mutai wajen bankin nan ya kawo muna ko wannan iri.
Bankin Bagri wanda ainihin sa banki ne na bunƙasa ayyukan noma da kiwo na fuskantar barazanar fadawa hannun wasu 'yan kasuwar ƙetare, matakin da ƙungiyoyin manoma da makiyaya ke ganin sa tamkar wani babban koma bayan da ka iya shafar shirin samar da wadatar abinci a ƙasa.
Banki wannan na Bagri ita kaɗai ne yanzu wanda Niger yana iya buga gaba yace wannan banki nawa ne na Niger ne, na ɗiyar Niger ne, ita kaɗai ne. Na biyu banki ne wanda kahi mu same ta muyi babban kokowa, kenan yanzu ba za mu rufe ido ba mu ce wannan banki a yadda ta tunda ba mu ga laihin da ta yi ba.
Gamsuwa da wannan yunkuri yasa majalisar kula da sha'anin tattalin arziki da jin daɗin rayuwar al'ummar Niger wato CEZOC ta ɗauki aniyar shiga gaba don ganin haƙa ta cimma ruwa. Mafari kenan shugaban majalisar Alhaji Mayur Ligari ya jagoranci bikin kaddamar da wannan gidauniya.
Kun gani ƙasar nan ka ɗauki makiyaya da manoma su ne kashi 80 cikin 100. Kenan yau masu wannan aiki idan suka yunkura suka ce eh lalle za su yi gidauniya su sa kuɗi, to ina ji lalle abu ne wanda zai yi tasiri. Tunda lokacin da za su yi haka ban ga wani mai hannun jari ba na ƙasar waje wanda zai ce ba zai sa kuɗi a Niger ba don abun ƙasa wannan aiki. Sun samu goyon bayan shugaban ƙasa da gwamnati a cikin wannan tafiya, wato a haka ne kenan aka wakilce ni don na zo na kaddamar da wannan taro.
Kungiyoyin sun ayyana shirin zagaya ilahiran jihohin Niger domin wayar da kan manoma da makiyaya muhimmancin gidauniyar da aka kafa da kuma buƙatar shigarsu cikin wannan tsari na neman ceto bankin da ainihin gwamnatin ƙasar ta kafa a shekarar 2010 domin su. Sulaimuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Sula Barma da wannan rahoton, a kuma gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. Wannan karan ma fagen siyasar Najeriya muka dosa, inda ɗaya daga cikin masu ƙoƙarin zama magatuta a babbar jam'iyyar adawa ta PDP Alhaji Bukola Saraki ya je Katsina. Sani malumfashi gare ka.
Da isarwarsa a hedkwatar jam'iyyar PDP ya sami dubun dubatan mutane da suka hallara don yi masa lale marhaba. Kuma bisa ga al'ada uban jam'iyyar na jihar Katsina Barista Ibrahim Shehu Shema tsohon gwamnan jihar Katsina shi ne ya fara share fagen yin jawabi kamar haka.
Kwakwana abu ne na abokina kuma alini na rigaye tsohon shugaban ƙasa Alhaji Umaru Musa Yar'Adua Abubakar Bukola Saraki ba bako bane ga siyasar Najeriya. Mutum ne kamilu, mutum ne mai ilimi, kuma ya gwada jajircewa shugaban ƙasar Najeriya da zama shugaban majalisar dattawa ta ƙasa. An yi da Bukola nan ya yarda a cewa Najeriya bashi yaƙiya, ya ce ba zai yarda ba a kai Najeriya ga halaka saboda bashi a talautata. A taƙaice wannan bawan Allah ya zo gare ku don neman goyon baya na wannan ƙudurin nasa na takara bayan shugabancin Najeriya. Sarakiya ya ce ba haushe ne, Sarakiya ba fallasani ne. Sarakiya ya zo gare ku ya nemi alfarmaku, ya nemi ƙuri'arku, Allah ya shige masa gaba, Allah ya shige masa gaba.
Cikin jawabinsa, Sanata Bukola Saraki cewa shi kam ya zo gida, a gida yake duk sa'ar da ya zo Katsina. Ballantana kuma yanzu da ya hito takarar shugaban ƙasar Najeriya, babu inda ya fi dacewa ya faro yakin neman zaben shi sai daga gida birnin Katsina.
This is my home. I have come home to see you and to see all of my brothers and sisters. Nigeria today is in a very bad situation. The security situation in this country needs to be rescued and saved. We will bring back safety, peace.
Yace a shekara ta 2005 zuwa 2006 yazo Katsina ya zarce Zamfara kuma sun tafi lafiya har ya koma gida Abuja. To amma yanzu hakan ba zai yiwu ba yanzu mutum ya kama hanya ita Zamfara daga Katsina. Sabili da tabarbarewar rashin tsaro, yace insha Allahu idan da aka zabe shi ya zama shugaba, to zai yi bakin iya kokarin shi wajen dawo da zaman lafiya da tare da kwanciyar hankali da kuma samar da aikin yi ga dibin-dibatan matasan Najeriya, kuma manoma su koma bakin aiki, asibiti kuma a ƙara inganta shi da kayan aiki da magunguna, kuma kyauta za a riƙa kula da mutane da ba su da lafiya din da suka je asibiti. Waɗannan yace su ne kan gaba abinda zai fara yi, domin sai da su ne ƙasa za ta iya ci gaba. Sunshine Malafashi, muryar Amurka daga Katsina a Najeriya.
A gaida Sani, daga batun siyasar Najeriya kuma sai na tsaro, inda wasu matasa suka yi zanga-zanga a jihar Adamawa ta neman a maido musu jami'an tsaro. Daga Yola ga Muhammadu Salisu Garba da rahoton.
Wannan fusatattun matasa kenan wadda suka fito zanga-zanga, wadda suka datse babban hanyar da ta taso daga Jalingo zuwa Yola, da nufin cewar lallai sai an kawo musu jami'an tsaro da aka cire musu a kwanakin baya, sakamakon cewar har yanzu yan bindiga ko ku ince masu tada kayar baya suna zuwa suna musu dauke da dai, lamarin da ya janyo aka kashe mutane biyu da kuma kona babbar motar mai. Abdulmalik Buba shine dai sarkin matasan yankin Jereng, wadda kuwa yi mana karin haske kamar haka.
Muna zanga-zanga ne na lumana dan dalilin da abubuwan da yake faruwa. Mu ana zuwa ake kashe mana mutane a garin nan. Idan karfe 6 yayi hanyar nan mun bar bi.
Shi ma a nashi bangaren wani matashin mai suna Idris Hassan Jereng ya tabbatar mana da cewa wannan zanga-zanga dai sun fito ne zanga-zangar lumana da kuma kira ga gwamnati da a sake mai da hankali akan yankin nasu, domin kuwa suna buƙatar a dawo musu da jami'an tsaro da da aka cire musu a wannan yankin.
Mu muna son gwamnati ta dubi wannan alamarin. Talakawa ba sa bacci, mun zabe su don su taimakawa talakawa ne. Mu muna roƙon gwamnati ta kawo mana checkpoint a inda ake wannan fashi, tunda an san inda ake yi. Yanzu dai immediately mutane biyu aka kashe, san gaba kuma a ga dai gidaje ba za a bar mu ba. Aka kona motar ANPC a wajen. Ku kane muka zo nan? Ba mu zo nan don tarzoma ba.
Ko menene ma rundunar yan sandan jihar Adamawa za su ce akan wannan batu? DSP Suleiman Yaya Guroje shine mai magana da yawo rundunar yan sandan jihar Adamawa, wanda yace
rundunar yan sanda na jihar Adamawa mun samu labari abinda ke faruwa, wato an can inda aka ce akwai wani dan matsalan da ya taso kare hanya, ya hakan kuma ya kawo cinkoso, ya kuma hana zirga-zirga wato shiga da fita. Nan take commissioner yan sanda na jihar Adamawa ya tura jami'an yan sanda domin su tabbata da sun yi duk bi hanyoyin da ya kamata a ga bude hanya mutane su ci gaba da zirga-zirgan su. Sannan kuma ya sake bada umurni a gudanar da bincike duk wanda aka ga da laifi na aikata haka, da cin mutuncin da wasu, da hana wasu hakokin su na tafiya, da za a dauki matakai da doka ya tanadar.
Wannan matasan dai sun yi wannan zanga-zangar lumanan ne domin kira ga gwamnati domin a mayar musu da jami'an tsaro da aka cire musu a kwanakin baya, wanda kuwa suka kafa shinge da suke ba su tsaro a wannan yankin. Lado Salisu Muhammad Garba, muryar Amurka daga Yola a Najeriya.
A gaida Salisu, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba Yakubu Makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. Dawo lafiya zai ci gaba da tattaunawa ne da sakataren kungiyar direbobi da motoci na 'yan kasuwa a Ghana, Muhammad Kana Abdulrahman, akan batun yawan hatsarin ababen hawa a Ghana, inda sama da mutane 700 suka riga suka mutu a cikin watanni hudun farkon wannan shekara, lamarin da ya tada fargaba a kasar. a makon da ya gabata mun kai inda wakilinmu na Kumasi Hamza Adam yake masa tambaya kamar haka.
Matakan da ake dauka kuna ganin kwalliya na biya kudin sabulu shin yayi ko dai akwai ƙari da ya kamata ai kai?
Matakan da ake daukan yayi ya kamata kuma dai a re-emphasize of that point don yanzu kan na ce mukan ga in dare ka kama hanya kuma shi zuwa ka Accra ko daga kuma shi zuwa Tudu arewacin Managana nan motan da ka gani ya fito Turai da ainihin fitilan da Turawa suka design mai headlight whatever ya zo nan garin an sake mai design sun fix mai unprescribed lamps fitilun da yake ba ba su izini su mai sun da ke sun killace motocin su duka baki daya da yake in yana tafiya kai motan da ke zuwa ko kai passenger madagacin wani mota in wannan mota ya tunkare ka sai ku zama idanu ku duka ya rufe ba ku gani yanda ya kamata ku gani ina ka hatsari saboda shi an ba mu wata daya muhimmin direbobin mu kashedi nasiha road safety authority sun kawo ka'ida kowa ya fidda fitulun nan an ba mu wata daya wanda ka kiya baka fidda shi ba akwai penalty ana ce mai wai 60 units penalty 60 you know 5000 penalty units an kama ka da wannan an cika tara kudin Ghana 60,000 Ghana cedis na farko kenan or 10,000 penalty units shi kuma ka biya 120,000 Ghana cedis kai da kake dan jarida ina jin kai ka kima saboda kowa ya sani saboda shi duka ina cikin abin da yake the National Road Safety Authority da yiwu aka yi mai su da commission ne commission bai da karfi amma yanzu authority ne don shi sun da suke authority ne ba suna kawo ka'idodi hujjojin da yake ya kamata mu duka mu kiyaye don saboda mu kiyaye rayuwar kanmu da jama'a baki da
masha Allah mu duba kare shi yanzu wani shawara zaka bai wa ainihin passengers kasancewa ku ta huskan ku na direbobi kayi bayanai da dama cikin fasinjoji wani gudunmuwa za su bayar domin tabbatar da cewa ba fuskanci matsala na hatsari ba don saboda na san mafi yawancin lokaci akwai wani fasinja a ce yana son sauri direba kayi gudu da dai sauransu wani shawara kuma za ka bayar?
Na gode kamar yadda shawara da zan ba matafiya ne fasinjoji ya min dadi da ka ce ka zo the sector of GPRTU mutanenmu na gana ana passengers mu so sauri ya bar mutum bai da dama mai je recognize station da aka san one station ne zai lura da je wuri kaza shege waye na so sauri sai je dauke motan da yake ana ce musu wawa ba su da union ba su bi su da nasu din su spark engine na duk kowane hanya an bi don shi da speed limit da yake so je ya ajiye nan ni ban control ban da control I don't have control over him ba shi karkashi na sai dai lakin authorities da ke kasa su san yadda za a magance wannan wawannan a kayyar da su a fidda su cikin system ma amma passenger da ke hawan recognize stages mu da muka sani dan Allah dan Annabi in kana son sauri sai ka fito gida da sauri ka zo ka sai tiki da sauri duk motar nan ya tashi da wuri don ya kai kan da kamata ka kai amma in dai kana son advance ticket ne akwai advance ticket da yake shi ma zai tashi one time amma baka zo maza ba sai ka zo kai suke motan da ke sai aka baka tikiti kana cewa yayi sauri okay ya tashi kana ce ma driver yayi sauri ba saurin ka zai sa shi ma ya raza ne firgita yaje ya hallaka kansa da yan uwa ba saboda shi muna advice yan uwayen mu passengers much as muna cewa in kun ga wani abu ku gaya muna gaskiya ko educate drivers mu ma ku yi hankuri in kun hawo motan mu nan driver yi sauri mai pentam ina son sauri Allah shike da sauri muna son ka sauka lafiya you arrive safe mai shine dalilin hujjan da yasa shine makusudin da yasa ka fita gidanka ko zo ka hawo mota kan za ka ziyarci wani gari ko kuma za ka je ka ci kasuwanci wani gari don ana son ka sauka lafiya ka kuma dawo gida lafiya
madalla anan ne kuma zamu dasa aya har sai sabon mako idan Allah ya kai mu ku ji mu da wani sabon shiri yanzu a madadin wakilinmu na Kumasi Hamza Adam da bakon namu Muhammadu Kana Abdulrahman da daukacin ma'aikatan sashen Hausa da muryar Amurka musamman Hailu Haili da ya daidaita mana sauti. Baba Yakub Makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya kuma dawo lafiya.
To a gaishe ka ga kadan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraron mu kan turo mana ta email.
Wasiƙa ta farko ta fito ne daga Baffa Haruna Bajoga na kungiyar Arewa Media Writers. Yace muna goyen bayan yin binciken kokof da kuma bin diddigin kudaden da aka sayi form din takarar neman shugabancin kasar nan a jam'iyyar APC da hukumar EFCC tace za ta yi. Da fatan Allah ya sa ikirarin hukumar ba iya fatar baki ya tsaya ba za a yi binciken a zahiri. Shi kuma Shehu Adamu Rajau cewa yayi hakika da dan takarar da ke son kuri'un mu a shekarar 2023 dole sai ya nuna mana abin da yayi mana kafin mu zabe shi domin mun gaji da zuba adashin da ba a kwashewa. Wasiƙa ta gaba kuma ta fito ne daga Kawo Mai Ruwa Bajoga da Haruna Baban Yayatar Masuwa. Suka ce ayyana masu fafutukar a raba kasar Najeriya a matsayin 'yan ta'adda da gwamnatin Birtaniya ta yi hakan ya yi daidai. Yanzu aiki ya rage wa gwamnatin Najeriya da jami'an tsaro. Wasiƙa ta gaba ma ta haɗin gwiwa ce ta ce salam muryar Amurka. A yau muna son ku faɗawa mahukuntan tarayyar Najeriya cewa su hanzarta zaman gaggawa da ƙungiyar masu kamfanonin jiragen sama masu zaman kansu ta ƙasa. Da suka ce babu shakka za su tsunduma cikin yajin aikin gama gari a ranar Litinin din nan mai zuwa. Hakika tsunduma cikin yajin aiki da masu waɗannan jirage za su yi matsawar ba a yi zaman sulhu da su ba. Hakan zai ƙarasa abubuwa su daɗa ƙara rikice mana a ƙasar nan. Saƙo daga Aliyu Usman Taka Lafiya da Malam Umar Kambaya Wuri da Sani Ashafura Mai Goro da Ɗan Asaba Mai Fata da kuma Hamza Galadima birnin Kebbi.
To a gaishe ki da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma fa a taƙaice.
Jami'an Ukraine sun gargaɗi mazauna ƙasar da cewa ta yiwu fafatawar da sojojin ƙasar ke yi da dakarun Rasha ta ƙara zafafa a ƙarshen makon nan a daidai lokacin da ake kusantar bukukuwan zagayowar ranar cika shekara 77 da tsohuwar tarayyar ta Soviet ta samu nasara akan sojojin Nazi na Germans wato ranar Litinin kenan. Ana bukukuwan zagayowar ranar a duk faɗin Rasha tare da yin faretin soja. Koriya ta Arewa ta harba wani abu mai kama da makami mai linzami samfarin SLBM wanda aka harba daga jirgin ƙarƙashin teku a cewar rundunar sojin Koriya ta Kudu a yau Asabar. Wannan shine karo na 15 da Koriya ta Arewa ta harba makami mai linzami a wannan shekarar. An harba makamin mai cin gajeren zango ne a yau Asabar da rana daga yankin Simpo zuwa gabashin gabar tekun Koriya ta Arewa. Abinda manyan hafsoshin sojan Koriya ta Kudu suka fadawa manema labarai kenan. Wata fashewa mai karfi wadda ga dukan alamu gas ne ya haddasa ta. Ta yi sanadiyar kisan akalla mutane 22 ciki har da wani yaro tare da jikata mutane da dama a jiya Juma'a. A lokacin da fashewar ta tashi da bangon wajen wani otel na alfarma da ke tsakiyar babban birnin Cuba. Babu wani dan yawon bude ido da ya sauka a otel din Sara Toga mai daki 96 a birnin Havana saboda ana yi masa gyare-gyare. Abinda gwamnan Havana Ronaldo Garcia Zapata ya fada wa jaridar jam'iyyar Communist ta Granma kenan.
To masu sauraro da haka kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu idan Allah ya kai mu a shirinmu na dare wato 9:30 agogon Najeriya Niger wanda kuma ya daidai da ƙarfe 8:30 agogon GMT da Ghana za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Maryam Dauda da Tutaya ni gabatar da shirin da Hailu Haile wanda shi kuma ya hada da kuma injiniyan mu na yanzu ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fata alheri. Wassalam.